ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتالن البركة مسلاتي نغلقا لكينان تكينغلن بوتي أجهر بوتي. A wannan yammaci na Asabar, yau 20 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, da kuma yake daidai da 25 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsir suratul Kahfi, gabanin mu shiga karatun kamar da muka saba, akwai tambayoyi da za mu ansa. Akwai wanda rubutu yana tambaya game da azumin tsofaffi, kuma me yasa aka keɓance shi sai tsofaffi? To ai babu wani azumin tsofaffi, ballantana harka ce me yasa aka keɓance shi. Ba wani azumi da aka keɓance wa tsofaffi. Su tsofaffi ma ai idan har ya kasance azumi yana wahal da su, rangwame ma aka samar musu, ba wai a ware musu wani lokaci a ce nasu ne ba, kawai su za su yi azumi a cikinsa. Wannan babu shi a musulunci. Sai kuma wanda yake cewa idan ba a yin tawassuli da zatin wani mutum, ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawassuli da mala'ikun nan guda uku a du'a'ul istiftah, yana nufin Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratul mustaqim. Wannan hadisi ne sahihi, hadisin Muslim, wanda ya ruwaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, tace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bude sallar dare da wannan addu'ar Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il har zuwa ƙarshe. To ban san ina aka yi tawassuli da mala'iku ba a cikin hadisin, ko ban sani ba, ko bai haddace hadisin ba, ko ku a'a wani ne ya ji ya faɗi haka. Amma hadisin abinda ya ce Allahumma rabba Jibra'il, ya yi tawassuli da rububiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, da rububiyar Allah ta'ala ga Jibril da Israfil da Mika'il, ba wai da shi Israfil ba. Bai ce Allah dan Israfila da Mika'ila da waye ba, cewa ya Allah Ubangijin Israfil da Mika'il, saboda ya yabi Ubangiji ne da rububiyarsa ga waɗannan mala'iku guda uku, waɗanda su ne shugabannin mala'iku, kuma kowanne daga cikinsu Ubangiji ta'ala ya danƙa masa wani abin da yake da alaƙa da rayuwa. Jibrilu alayhi salam, Allah ta'ala ya danƙa masa abinda ya shafi saukar da wahayi ga annabawa, da wahayi kuma rayuwa ce ta ruhi, rayuwa ce ta zukatan bayi. Allah ta'ala ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Israfil, Ubangiji ta'ala ya wakilta shi da ya yi busa. Cikin busar da zai yi akwai wacce idan ya yi ta duka wani mamaci zai tashi, saboda haka ta sanadiyar wannan busa Ubangiji ta'ala zai dawo da kowa ransa. Kaga shi ma wannan wani abu ne da yake da alaka da rayuwa. Haka da Mika'il, wanda Ubangiji ta'ala ya mallaka masa ko ya wakilta shi ga abin da ya shafi saukar da ruwa, kadawar iska da saukar ruwa, da waɗannan duk abubuwa ne da suke da alaka da rayuwar dan adam, ba ma dan adam ba da dabbobi duka. To yayi addu'a ya roƙi Allah ta'ala da rububiyarsa ga waɗannan mala'iku, saboda haka babu wani abu na tawassuli da zatin su mala'ikun Allah abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawassuli da rububiyar Allah ne ga waɗannan mala'iku. Sai wanda yake cewa dan girman Allah ga ai masa bayani kan salatul tasbih, to ban san me yasa yake hadawa da girman Allah ba, ko dai ya san mun taba yi ko ko bai sani ba. In ya san na taba yin wannan dogon magana, dogon ansa na taba yi a nan gurin cikin surat tafsir surat an-Nahl, saboda ka in ya san mun yi, to dan girman Allah ya koma wannan tafsiri ya je saurara, zai ji ansa sa a ciki. Bai kamata ya matsa sai mun saki masa wata ansa sabuwa ba, tare da cewa akwai ansa tana nan ko ba canza ta dai ba. Kuma duk wata ansar yanzu zan bayar, ba zan tsaya in tsawaita ta kamar yadda in tsawaita bayani a wancan karan ba, saboda haka shi ma ya koma ya saurara. Sai wanda shi kuma yake tambaya game da batun da muka yi a lokacin da muka yi maganar wajadaha taghrubu fi ainin habi'atin, cewa ranar ba ita ce ke faduwa a cikin idan ruwa na tabo ba, domin rana ba faduwa take ba, tana yawo ne a cikin sama. Fi falakin yasbahun, kullum fi falakin yasbahun. To shi ne yake cewa, to ya za a haɗa wannan maganar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake cewa rana tana faduwa a ƙarƙashin al'arshi tana sujjada, sannan Ubangiji ta'ala ya mata izini ta kuma komawa ta fito ta inda ta koma ta fito ta inda ta fito, har sai lokacin da Ubangiji ta'ala ya so rana ta fito ta yamma, to a lokacin Ubangiji ta'ala zai ba ta izinin ta fito ta yamma. Wani hadisi ne sahihi, hadisin Abu Dharr al-Ghifari, yana cikin Sahih al-Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da shi, a tadri aina taghrubu ash-shams, ka san inda rana take faduwa? Yace Allahu wa rasuluhu a'lam. Shi ne yace da shi, ta'ti wa tasjudu bayna yaday tahta al-arshi bayna yaday Allah, tana zuwa kullun ta sujjada gaba ga Ubangiji a ƙarƙashin al-arshi, sannan Ubangiji ta'ala ya zallaha, sannan ya mata izini, sannan ta saki hudowa daga inda ta hudo a jiya. Wannan hadisi tabbatacce ne, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa tana ba faduwa kalmar saqata yayi amfani da ita, kalmar gurubi ne, taghrubu. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara gurubin da cewa sujjada take yi tahtal arshi. Duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari mun yadda da shi, kamar yadda duk abinda Allah ta'ala ya saukar a littafin sa mun yadda da shi, ko da kuwa ba mu san hakikanin ya yake faruwa ba. Da rana da wata duk suna sujjada ga Allah, kamar yadda mutane, wasu daga cikin mutane suke yi wa Allah sujjada, to haka rana da wata da taurari da duwarwatsu da itatuwa duk suna sujjada ga Ubangiji ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamar والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. وبنجي تعالى اونا آية يا غيا بدا cewa ashe baka gani cewa wadanda ke sama da wadanda ke kasa duk suna yi wa Allah sujjada ba, wash-shamsu wal-qamar, da rana da wata suna yi wa Allah sujjada, wan-nujumu da taurari, wal jibalu da duwar watsu, wa shajaru da itatuwa wato bishiyoyi, wad dawabu da dabbobi, duk suna yi wa Allah sujjada. Wannan bishiyoyin da kake gani a tsaye, to suna yi wa Allah sujjada. Duwar watsu da kake ganin su a kafe, suna yi wa Allah sujjada. Dukkan wani abu, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai ya sujjada su take. Irin tamu ce da ake tafiya a kai goshi ƙasa ko ku a'a, wata sujjada ce da Ubangiji ta'ala shi ya sanya take. Don haka ba sujjada ce irin tamu, tunda ai a ganin idanka baka ga sanda bishiyar kofar gidanku ta faɗi ta dungura kanta ƙasa ba, baka ga sanda wani dutse da ka sani gashi a kafe, baka ga shi sanda yake sujjada ba. Amma Ubangiji ta'ala ya ce suna yin sujjada. Ya sujjada su take, Ubangiji ta'ala shi ya bar wa kansa sani. Don haka wannan sujjada ta rana Allah ta'ala ya faɗe ta, والشمس والقمر yace suna sujjada amma wannan ba shine faduwa a cikin kamar yadda faduwar da muke magana a irin ta ba yanzu idan nace da kai itatuwa ba sa faduwa suna sujjada kuma Allah ta'ala yace washajaru ba zaka ce min yaya zaka ce itatuwa ba sa faduwa ba gashi kuma Allah yace suna sujjada na yadda suna sujjada amma ba sujjadar da take da alaka da faduwa ƙasa ba wannan abu ne wanda Ubangiji ta'ala ya faɗe shi kuma shi ya san hakikanin sa ko min imani da haka to wannan shine abin da yake faruwa ga rana amma abin da aka abin da ilimi ya nuna kamar koda maganar da muka faɗa ai ba magana ta bace na garanto magana Ibnu Katsir magana Ibnu Katsir kuma ita ce maganar kowane malami cewa a hakika ba wai cikin taban take faɗawa ba iya ganin sa ne yake ga kamar yadda kana zaune a ka hango rana sai ga kamar ta tafi faduwa idan ruwa ne a gabanka sai ga kamar iya cikin ruwan ma ta fada ko cikin gidan daji ko cikin duwar wutsu wannan a ganin idan ka ne amma ba haka ba dawowa take shi yasa sanda za ta fada a kasashen gabas mu kuma nan muna ganin ta su kuma can sun ga ta fada amma ga ta nan muna ganin sanda za ta fada a nan mu ma wadanda suke gaba da mu suna ganin ta saboda haka take yawo ba wai faduwar take ba amma sujjada da take wa Ubangiji ga al'arshi karkashin al'arshi wanda Ubangiji ta'ala shi ya bar wa kansa sani mun yi imani da abin da ya faɗa da kuma abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka faɗa ya faɗa sai wanda yake tambaya game da karatun Fatiha yayin da mulmai yake bayyana karatunsa magana mafi inganci cikin maganganun malamai yayin da limai yake bayyana karatunsa ba sai ka karanta Fatiha ba abinda yake wajibi a kanka a lokacin shine sauraron karatun liman idan liman yana karatu kana jin karatunsa to a matsayin da ka na mamu sai ka saurari karatunsa karatunsa shine karatunka kawai da zuwa hadisin Jabir wanda malamai sun hassana shi ban kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda duk yake tare da liman karatun liman shine karatunsa malamai da yawa sun ɗauki wani hadisi a kan karatun da ake bayyanawa kana jin karatunsa to wannan shine kai ma karatunka fatiyarsa ita ce fatiyarka saboda haka ba buƙatar kai ma ka ce sai ka karanta yayin da shi kake jin nashi karatun wannan shine ita ce magana mafi inganci kuma ita ce za ta fi tafiya da daidai da faɗar Allah ta'ala wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yayin da aka karanta alqur'ani to ku tsaya ku saurara ku kasa kunnanku watakila ku ai muku rahama wannan yayin da kake jin karatun qur'ani na liman to wajibin da yake kanka shine saurarensa a yayin da baka jin karatunsa kuma saboda ko dai yana yin ko dan sallah ce sirriya a asirce ki karatu ko kuma a kana gurin da karatunsa baya zuwa inda kake koda ko sallah ce jahiriya ana bayyana karatunta kamar magriba ko isha'i ko asuba amma kai ka tsaya inda baka jin karatun to daidai take da sallar sirriya a gurinka zaka karanta fatiha domin aiki da hadisin da ya wajabta karanta fatiha irin wannan yanayi wannan ita ce magana tsakatsakiya daga cikin maganganun malamai da suka yi ba wacce ta ce kada ka karanta kwata-kwata ba kowane yanayi ko kuma wacce ta ce ka karanta kowane yanayi ka karanta fatiha ba a wannan ita ce tsakatsaki akwai inda za a karanta akwai kuma inda ba za a karanta ba sai wani wanda yake tambaya game da wasu da suke ce ma wasu bayansu ce su bayansu ne ya ce kamar a cikin Fulani akwai ƙabilar da Fulani ne suke ce wasu Fulanin bayansu ne har ma ba sa auratayya a tsakaninsu saboda wannan to maganar wani ya ce ma wani bawansa ne ɗayan biyu ne ko dai ta siga ta wasa irin abin da aka sani ana yi tsakanin bare-bari da Fulani ko yana ce kowa bawansa amma an sani wannan barkwanci ne da wasa ba wai yana nufin da gasken bawan nasa ba ne in bawan shi ne ba sai kama shi bai tafi da shi ne bawan ka ne ka gan shi ai shi kenan sai ka ɗauke shi ka kama kayanka halal ne ka ɗaure shi ma in yana gaddama ku tafi da shi to yadda shi ba zai kama ka ba kai ma ba ka yi kama shi ba sai dai kawai ai wasa da dariya a tafi wannan ba wani abu a cikinsa amma idan har ana yi ne ta sigar wato kaskantawa ta yadda abin zai yi tasiri har a zamantakewa, kamar yadda mai tambayar ya tambaya, wani ba zai iya ba mu wani aure ba, ko shi ba zai aura a cikinsu ba saboda yana ganin shi nashi tsatsan ko nashi asalin ya fi na wancan, saboda haka ba zai taɓa yadda auratayya ta haɗa su ba. To wannan ya saba musulunci, wanda ya shiga aikin jahiliya, ya shiga aikin jahiliya al-fakhru bil ansab da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cikin aikin jahiliya. Haka inda wannan sigan ne ba wai magana ce ta wasa ba, a'a magana ce ta gaske. Shi a gurinsa wannan kabila ce da suke ƙasa da su, don haka ba zai yadda ya aure wani daga cikinsu ba, kuma ba zai ba su aure ba. Babu shakka wannan ya saba musulunci ya zo don ya yaƙi wannan wa ya kawar da shi a cikin al'umma. Sai kuma wanda yake tambaya game da shin ya halatta a sanya mutum suna Zulkarnain, da cewa gashi an ce alkunya, ya ce alkunya amma ba alkunya ba laƙabi mu ce alkunya ba, alkunya ita ce wacce ke fara da abu, ya ce alkunya ko ummu abu fulan ko ummu fulan, ita ce alkunya da larabci, amma wannan sunan shi laƙabi, alƙab ne waɗannan. To galibi shi suna ba a masa talili, yanzu kamar yadda Ubangiji Ta'ala anan ya ba mu labarinsa da su da wannan laƙabin Zulkarnain, ba gaya masa wani suna sai wannan ba. In ka ga abin da ya baka sha'awa ya birge ka ƙware da gaske, kai ma kana son ka haifi wani ɗa da zai zo ya mallaki gabashin duniya da yammacin ta, ko dai alal aƙalla ya mallaki Najeriya ko jiharsa ko local government ɗinsa, za ka yi adalci. Kuma idan ya samu mulki, za ka kaga cewa bari ka sa masa Zulkarnaini, kana masa kyakkyawan fata, ko bai zama babban Zulkarnaini bai zama ɗan ƙwarya-ƙwaryar Zulkarnaini, ba laifi kai ba. Kuma shi suna baya binne, wani lokaci za ka ga alkunya ce ko laƙabi ne, amma yana koma ya zama suna, kamar yanzu Abubakar. Abubakar ba sunansa kenan ba, siga ce ta alkunya amma laƙabi ne, siga ce ta alkunya. Kowa ya san sunan Sayyidina Abubakar, ya sunansa sunan shi Abdullah ibn Usman, wannan shine sunan Sayyidina Abubakar, amma sunan ya ɓace, Abubakar din aka fi sani. Kuma da wannan ake sanya wa yara suna Abubakar, haka babu wani laifi, ba za a ce to ai ba sunan shi kenan ba, dan me zaka sa wa ɗanka suna Abubakar bayan sunan shi Abdullahi? A'a, ba wani abu, din ka sa masa Abubakar na Abubakar din ne, kuma suna ne. Haka idan mutum ya ga zai sa ɗansa suna Zulkarnain, shi kenan, ba wani abu, sai dai ana masa fata kawai ya zama shi ma kamar Zulkarnain din ne wajen adalci da gaskiya. Sai wanda yake tambaya game da idan ya ji wata magana daga ya ci maganar wani malami ko darasi ko karatun wani malami daga kaset, zai iya cewa na ji malam wani ya ce kaza, na'am zai iya faɗa, amma ya yi ƙaidi, ya sa ƙaidi, ya sa da baibaye a maganar, ya ce na ji malam wani a kaset ko a CD ko a memory, na ji a wani karatu da natsa a cikin Facebook ko wani abu, ya dai faɗi a yadda ya ji shi. In kawai yana cewa ai malam wane ya karantar da mu ya ce kaza, ta yadda mutane za su zata cewa gabansa ya je ya ji karatun, tare da cewa watakila ma ba su taɓa haɗa fuska ba, bai taɓa ganinsa ba, watakila ma bai taɓa taka garin da yake ba. Don haka shi kuma nan yana ruɗar da mutane cewa ai sun zauna gabansa sun yi karatu, a yadda maganarsa take nuna. To wannan shi ne malamai suke kira tadlis, suna kiransa tadlisu shuyukh. Mutum ka riƙa nuna malaminka ne alhalin kai ba malaminka ba ne, kawai ka yi amfani da wata siga da zata nuna malaminka ne. To idan ka ce na ji shi a kaset ko na ji shi a CD, babu wani abu a ciki, ba ƙarya kai ba. Mutum ne ya rasa sallar isha'i, sai ya zo ya samu liman yana tarawihi. To liman ɗin da yake tarawihi ya bi shi, to ashe shi huɗu-huɗu yake yi, ba bi yake ya zauna ba, shi huɗu yake yi gaba ɗaya sannan ya sallama, ma'ana sallama ɗaya yake yi. to a irin wannan ya zai yi, ya ce ya riga ya shiga, shi kenan sai ya sallama da shi, ya ta zama nafila sai tashi ya sallar isha'insa, ba zai yanke ta ba don ya ga ya dago daga ta uku, shi kenan ya ci gaba da haka, fa inna halahu nafila insha Allah, in ya tashi sai ya sake dauko sallar isha'i din min jadid. Wani yana tambaya game da sanya hoton malamai a jikin abin nan kasa na CD ko wani abu, ko a sa a jikin screen haka na waya, mai hukuncin sa a inda aka hana amfani da hotuna lokacin da za a sa su a cikin yanayin da zai iya bayuwa zuwa ga kudurce wata aqida mummuna dangane da haka, kamar mutum ya yayi babban hoto ya lika a cikin motarsa, ko ya sa a cikin shagonsa, ko ya aje a falansa, wanda wannan za ta iya sawa wato a rika tsammanin ko dai yana ganin cewa akwai wani falala ko wata kariya da zai samu ta hanyar wannan hoton, kamar yadda wasu suke yi, wasu suna sanya hotonnin malamansu ko shehunansu a cikin abin hawansu da zimmar cewa za su ba su kariya daga haɗarurruka, ko ya saka a cikin shagonsa da zimmar cewa zai yi ciniki kuma wannan hoton zai tsare masa dukiyarsa, barayi ba za su taɓa ba, wanda ya sa a shagonsa da haka duk sake-saken da ake yi ba a taɓa shagonsa ba, ya saka babban shehi a ciki haka abin nan, babban hoto na shehi, saboda haka in aka zo aka yi ɗan sace-sace a ariyar shi abin baya shafar shagonsa, shi ne yake faɗa bore ce to kaga falalar shehi, saboda haka kaga duk abin da ake yi shehi ya tsaya mu, ya tsare mun dukiyata, ba wanda sai ya zo ya taɓa dukiyar, ana nan sai aka zo aka kwashe duk dukiyar da take cikin shagon, a shegari ya fito ya tagumi, ce to sai a gaya masa cewa ya tuhumi shehi, tunda shehin nan shi yake tsaron dukiyar, kuma gashi an kwashe, kaga shi ya kwashe ko aka haɗa baki da shi aka kwashe, saboda haka sai ya tuhume shi, daga ranar su ɓata ya gane cewa kenan mace amana ne, tunda dai shi yake gadinta, kuma kaga zo ka samu an sace kuma yana gurin, ko dai da shi aka haɗa baki ko shi ne ma ɓarawan, to gudun irin wannan shi ke hana a yi abin nan, amma a yanayin da ba zai yiwu a ce an kudirce irin wannan don kawai ka sai CD da hoton malaminka a jiki, shi gara sai ka je ka ɗauka kana ganin wani abu a jiki, wannan ba komai a ciki, ba ya zama laifi. Sai tambaya ta ƙarshe, wani ne wanda matansa suke haifar ‘ya’ya mata, sai ke fushi da su, yake jin haushinsu, san da mace ta haifi ‘ya mace sai rika jin haushinta, in ta haifi ɗa namiji ta jin daɗi, to mai tambayar tana cewa ma har yanzu tana da ciki ta kusa haihuwa, yana ta mata barazana, ce in ta kuskura ta haifar masa ‘ya mace to zai sake ta, to ni da farko ina karanta tambayar ne kamar tsokana ce ko tsokanar su yake, amma ba haka ba, mutum musulmi mai kyakkyawar aqida mai hankali ai ba zai wannan ba, ba rawaccen adam, mun yi karatu dogo akan a cikin suratul nahl, wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab sa'a ma yahkumun. Anan muka yi dogon tafsiri game da wannan ayar da irin mayagun aqidu na jahiliya kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda suke fifita a haifan musu ɗa namiji akan a haifi mace, har Allah ta'ala yake gaya mana yadda yanayinsu yake kasancewa yayin da aka yi waɗansu albushir an haifan masa mace, dhalla wajhuhu muswaddan, fuskarsa ta yi baƙiƙirin ka gan shi amurtike yana jin haushin kowa, wa huwa kadhib, har baya son ma a gamu da shi dan kada a ji labarin an masa haihuwa ya mace, ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bih, yana tunanin haka zai ci gaba da rike ƴaƴan nan mata ko kawai ya je ya binne. Allah ce sa'a ma yahkumun, wannan hukunci da suke yayi muni, to ashe kaga aiki ne na jahiliya da tuni Allah ta'ala yayi Allah wada rai da shi da ya mace da ɗa namiji duk kyauta ne daga Allah ya habu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhu dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima haka Allah ta'ala yace yahabu menene ma'anar yahabu yana kyauta yana kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so Allah ya fara ma ambata su da a fahimci cewa su ma kyauta ce daga Allah yaya za a yi ubangiji ta'ala ya maka kyauta kuma ka rika jin haushi kana fushi wa kake wa fushin kenan matarka ko wanda ya maka kyautar ita ba ita take halittar dan nan ba ba ita take halittar dan nan ba Allah ta'ala shi yake halittar sai da ga dama ya ga dama ya halicce shi namiji ya ga dama ya halicce shi mace wani ma ya hana shi namijin ko macen ya sanya shi bakarara ne baya haihuwa kuma daga lokacin ya ta bige-bige yana neman yadda zai samu haihuwa to kaga kai ubangiji ta'ala ya azurta ka da haihuwa kuma ka rika yin irin wannan babu shakka akwai rashin fahimtar wato akwai rashin kyakkyawar fahimta ta addini kuma sannan mace ba ita ce take samaro da abin da yake cikinta ba da ana haihuwarsa ne daga namiji da mace ya khuruju min bayni sulbi wat tara'ib banda annabi adam alayhi salam da hawa da annabi isa alayhi salam babu wanda ba ta wannan hanyar aka samar da shi ba ka dauki waɗannan guda uku duk wani dan adam to ta hanyar mace ne da namiji ake samar da shi haka ita kadai ba ita take saisai ta wannan dan ba ta fito da shi namiji ko ta fito da shi mace don haka har ka rika jin haushinta kai haka to babu shakka kamar kai abin da ka mai da kanka wani wawa mara tunani saboda inda tunani kai ka bata namijin mana kaga ba namijin za ta kawo maka ba ita abin da ka bata shi za ta baka akwai wani ana kiransa Abu Hamzatu Dhabbi Abu Hamzatu Dhabbi matarsa sai ta haifi ƴa mace tana da ciki sai ta haifi ƴa mace kawai sai daina kwana a gidanta sai koma can gidan makota yake kwana haka har yarinya ta yi wayo tana cikin tantinta baya shiga inda take sai wata rana ya zo wucewa sai ya ji ta tana masa tana yi wa yarinya tawaye hatta girma ta yi wayo tana mata tawaye tana mata rawa tana yin rena wasu baitocin waka irin nasu na larabawa tana cewa mali abi hamzata la ya'tina ya zallu fil baiti alladhi yalina غضبان ألا نلد البنين تالله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا أبن تكي فدا أبن la ya'tina me ya samu Abu Hamza yanzu baya zuwa inda muke ya zallu fil baiti alladhi yalina ya kuma ya tare a gidan makotan mu gadbana alla nalid albanina yana fushi wai bamu haifi ƴaƴa maza ba tallahi ma zalika fi aidina ce wallahi abin ba a hannun mu yake ba wa inna ma na'khudhu ma utina muna bayar da abin nan karbar abin da aka bamu ne ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا ce mu kamar kasa ce da ma mai shuka zai zo manomi ya zo ya shuka abin da ya shuka shi zai girba haka ya shuka gero kuma ya ce yana sai ga shinkafa haka sai ya hakura da abin da ya bamu mu bashi kayansa haka bida'atu na ne ruddat ilaina don haka kaga daga lokacin ya ji ta tana fadar waɗannan ya dawo ya bata hakuri ya ce wa rabbil ka'ba qad zalamtukuma ce na rantsi da Allah na zalunce ku ya sumbanci kanta ya sumbanci yar tashi saboda haka wannan ba daidai bane haka ci gaba da faruwa a cikin musulmi sai mu ci gaba da karatun mu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'd ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا.
نعم كبانم مفسر آير daga cikin abin da zamu amfana da shi daga kissar Zulkarnaini da Allah ta'ala ya bamu labari ga wasu fawaid guda goma zan ambata wasu sun zo lokacin da muke karatu amma da dunkule zan fade su na daya har zuwa na goma. Na farko a cikin kissar Zulkarnaini zamu fahimci yadda Allah ta'ala yake daukaka mutane kowa ya bashi irin abin da Allah ta'ala ya so ya bashi. Wani ya bashi arziki, wani ya hada shi, wani ya bashi dukiya mai yawa, wani ya bashi kadan, wani ya bashi mulki, wani ya bashi wani kuma ba zai bashi mulki ba. Saboda haka duk wannan Ubangiji ta'ala haka ya rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat. Haka shi ma Zulkarnaini Ubangiji ta'ala ya zaba cikin mutane ya bashi wannan mulki domin abin da yake nufi da shi. Sannan abu na biyu a cikin kissar muna fahimtar cewa ka tashi sai Allah ta'ala ya taimake ka, wato kai riko da asbab, kada ka ce kawai zaka zauna haka nan kawai kaga taimakon Allah yana ta zuwa. Shi yasa zamu ga Zulkarnaini Allah ta'ala yana ta gaya mana fa atba'a sababa, ba wai zama yayi ba haka kawai shikenan kuma ya rika samun mulkin ba tare da ya tashi yayi kuri ba. Duk inda aka shiga aka kutsa aka danna duk fadi tashi da aka yi da shi aka yi, don haka babu yadda za a yi nasara ta samu ba tare da an tashi an yi wani fafutuka ba. Don haka in kana so ka tashi ka yi fafutuka, Ubangiji ta'ala ya alkawari waɗanda duk suka yi gwagwarmaya suka yi fadi tashi, to Ubangiji ta'ala zai nuna musu hanyar da ta dace. Abu na uku a cikin kissar za mu fahimci cewa yana daga cikin abin da ya zama ya dace ga wanda Allah ta'ala ya bashi iko ya fi ƙarfin abokan gabarsa, ya ci nasara a kan abokan gabarsa, to ya kamata kada ya ce zai hushe haushi ya ci zarafi ya bai da su kamar bayinsa ya yi ta musu wulaƙanci yana cin mutuncinsu. Allah ta'ala ya sa ya ɗora ka akan abokan gabanka ka yi nasara, to a lokacin ka yi ƙoƙarin kyautata ma duk wanda cewa ya cancanci kyautatawa, wanda kuma yake da isa'a to a yi masa mu'amala gwargwadon isa'arsa, idan aka yafe masa ma to wannan shi yafi. Za mu ga Zulkarnaini yadda ya nuna tsarin tafiyar da mulkinsa shine wanda ya zama bujirarre ya nuna ba zai yi biyayya ba to shine zai masa ukuba, amma duk wanda ya zama mai biyayya to shi wannan zai sakanka masa akan biyayyarsa. To haka ya kamata duk sanda kai samu iko akan waɗanda suke magamtanka to kada ka ce zaka huce haushi. Mun sha faɗa kissar wato labarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da irin yadda ya sha wahala a rayuwarsa sai da ya yi zaman kurkuku har sau bakwai, ya shiga ya fita, a shiga a fidda shi, a shiga a fidda shi, wanda ƙarshe ma rayuwarsa a kurkuku ya gama ta. To akwai sanda malaman da suke ta masa sharri, suke ta masa ƙulle-ƙulle da makirci, da suke ta ƙoƙarin haɗa shi da shugabanni masu hukunci, suke ta ƙoƙarin yadda za su yi sa'ayi su ga cewa ma an kashe shi, sun raba shi da ransa. Akwai lokacin da waɗannan malamai suka haɗa kai da wani kwamandan yaƙi ne, kwamanda ne na mayaƙa a lokacin, kamar kwamanda na sojoji, suka haɗa kai da shi akan a yi juyin mulki, kuma sai juyin mulki bai nasara ba, saboda haka aka kamo shi aka kamo su. To shine wannan shugaban lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki ya kira Ibn Taymiyyah, ya san abokan faɗansu ne, don su suke kawo shi ƙara fada. Ya ce to kaga mutanen nan na gane ba na arziki ba ne, gashi abinda suka yi, saboda haka yanzu suna hannu kuma na danka su a hannunka, abinda ka ce a kansu kawai shi zan yi musu. A lokacin Ibn Taymiyyah ya ce duk a kashe su zai kashe su, ya ce duk a je a ɗaure su zai ɗaure su. Da ya kira Ibn Taymiyyah ya gaya masa, wanda Ibn Taymiyyah ransa ya ɓaci, ya ce waɗannan fa su ne malamai a gari.
to in ka kama waɗannan ka rufe ko ka kashe su waye zai karantar da mutane abokan fadan sa ne fa waɗanda sun sha ba da fatawar a zubar da jininsa gashi yanzu ga su a hannunsa to shine dalilin da yasa Ibn Makhluf yake cewa kai al'amari Ibn Taymiya yana da girma ba yadda ba mu yi sa'ayi mu ga cewa mun an kashe shi ba ba mu yi nasara ba shi yanzu ya samu iko akan mu amma ya mana afuwa to haka ake so ka kasance ka zama mai afuwa lokacin da kake da ikon kai wani abu sannan abu na hudu wajibi ne ga wanda Allah ta'ala ya bawa shugabanci ya tsaya ya ga cewa ya kare al'umma da cikin karkashin sa da kasar da yake shugabanta daga dukkan wasu al'amura da za su cutar da mutanen kasa dukkan wani abin da zai zama cutarwa ce ga mutanen kasarsa da zai zama cutarwa ce ga kasarsa ya ga cewa yayi kokari ya kare ta yadda za a samu ci gaba a wannan kasar rayuwar mutane ta zama akwai walwala ba a bar wanda suke ta'addanci su ci gaba da ta'addanci ba ba a bar masu barna su kashe al'umma su bata dukiya sun ci gaba da batawa ba wannan aiki ne na kan akan kowane shugaba kada ya ce zai zura ido shi tunda da yana samun tsaro to shikenan a ci gaba da kashe talakawa ba abin da ya dame shi wannan ba sha'ani bane na shugaba adali kullun yana sa'ayi ya ga cewa yaya zai bawo mutanen sa kariya dan kuma ka duba kissar Zulkarnain zamu ga yadda ya sanya ya jujuwa maji sai da ya katanga tsakanin sa da mutanen nan dan kar su zalunce su ko su ci gaba da abin da suke na ta'addanci sannan abu na biyar wajibi ne ga shugaba ya zama yana wato kame kansa daga cin dukiyar talakawansa kai rika yin abinda zai rika cin dukiyar talakawansa ko ya rika sawa suna tara wani haraji don ya handame akwai waɗanda Allah ta'ala ya ba su shugabanci za su rika karɓar haraji amma ko ba aiki za su yi mutane ba sai su handame in yana da damar da zai yi aiki ma bai karɓi kuɗinsu ba to ya musu aiki in har Allah ta'ala ya wadatar da shi da abin da zai musu aiki ba tare da ya karɓi nasu kuɗin ba to haka ya kamata yayi kamar yadda Zulkarnain lokacin da suka ce fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khair yace ku rike kuɗin ku ba na buƙatar kuɗin ku ina da abin da zan yi muku aiki kawai dai a samu ma'aikata a kawo kayan aiki ai tai amma maganar in karɓi kuɗin ku bai taso ba to haka ya kamata shugaba yayi sai ya daga cikin abu na shida yana daga cikin abin da zamu karanta shine at-tahaddathu bi ni'matillah idza iqtada al-maqam zalika ayin duk da aka ga akwa samu wata dama to ka faɗi ni'imar da Allah ya maka ka faɗi ni'imar da Allah ta'ala ya maka saboda haka lokacin da Zulkarnain ya ga ya samu iko ya gina wannan saddi wannan ganuwa wacce ta zama kariya tsakanin waɗannan mutane da Ya'juj wa Ma'juj sai ya ce qala hadha rahmatun min rabbi ce to wannan rahama ce daga ubangiji na ya gaya musu wannan tahaddusan bi ni'matillah ya nuna musu ni'imar Allah da ya masa sannan abu na bakwai shugaba dole ne ya kasance idan zai yi wani aiki ya tsaya ya ga cewa yayi aikin yayi nagarta aiki mai nagarta aiki mai kyau wanda za a dade ana morarsa ba aikin da kwana ɗaya biyu shikenan sai a zo a samu ya lalace ba wannan ba sifa ce ta shugaba adali ba shugaban da Allah ta'ala ya danka wa mulkin al'umma ya danka masa kula da dukiyarsu to ya tashi musu aiki ya musu aiki mai kyau aiki mai nagarta aikin da za su more shi ƴaƴansu su mora jikokinsu su mora a dade ana mora bai lalace ba wannan shine alama ta adalci ka duba yadda Zulkarnain da ya tashi yin wannan aikin a yadda yayi shi akwai maganar abin nan famastau an yadhharu wa mastau lahu naqba ba za su iya haurowa ba ba za su iya huda shi ba saboda nagartarsa saboda karfinsa to haka ya kamata shugaba ya kasance cikin ayyukan da zai yi ya tabbata cewa an yi aiki mai kyau in kwangila zai bayar tabbata cewa an ba da kwangila an yi mai kyau in ya ba da kwangila kada ya ce sai ya karɓi percentage sannan abu na takwas shugaba yana da kyau ya kasancewa tare da ma'aikatansa a yayin da suke aiki wani lokaci ma a rika yi tare da shi domin wannan zai kara musu himma da karsashi zai kara musu karfin gwiwa za su kara fahimtar muhimmancin aikin da suke da zamana da shi ake yi ma in ta kama kada ya rika zama kawai sai dai ya rika aikawa dan aiki yana zuwa yana gaya masa yanzu ginin ya dan dora course yanzu shi dai kawai sai da rika bashi labari ko sai an gama sannan a kai shi a nuna masa a'a ya rika kai gurin ya zuka zama a gurin ya rika ma sa hannu wani lokaci ana yi da shi ba kawai a dora tubalin farko ba shikenan ba za a ƙara ganin shi ba muka kula zulkar nai duk da wannan girman mulki da Allah ta'ala ya bashi da shi ake aiki حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا كاو كاو كاغا اتشكين سيغر ايو سنه نوما انا da shi ake aikin ba a gida yake ba yana yana ba da umarni to kuyi kaza kuyi kaza shi ma yace ku kawo آتوني أفرغ عليه قطرا ku kawo min in zuba masa darkakkiyar dalma tun ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka gadu da shi ake aiki za a gina masallacin sa da aka yi hijira da shi aka a shi ake daukan kasa ake daukan tubali da shi aka yi tai har aka gama gina masallacin sa sallallahu alaihi wasallam da aka je da za a yi da za a zo a yi fadan gwalalo yakin ahzab ana wannan ramin da shi aka rika rami shi ake yi har ma wasu sahabbai suka samu wani katon dutse ya kifa suwa suka yi suka yi suka yi ya kifa suwa suka je suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka daya masa ya fashi to anan ya kamata shugaba ya nuna karfin sa sana abu na tara idan aka yi wani aiki yayi kyau to ayi wa mutane bayanin muhimmancin aikin ayi masa dan su san girman aikin da aka yi musu su kuma san ni'imar ubangiji a cikin wannan aiki dan su kula da ita su ma kaga da ya gama wannan abin din sai yake gaya musu hadha rahmatun min rabbi kuga wannan rahama ce daga Allah ma'ana ya nuna musu darajar wannan aiki da ya musu saboda su kula da ita su darajta ta abu na goma na karshe dole ne kowane shugaba ya zama yana da hakuri ya zama yana da himma ya zama yana da jarunta ya zama kuma yana da karam yana da karamci yana da kyauta ba ya kasance mai murwaci ba Allah ta'ala ya ci gaba da ce mana wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd muka bar sashin su a wannan yini yana turmutsutsi a cikin sashi wa nufikha fi suri kuma aka yi busa a cikin kaho fajama'nahum jam'a don haka muka tara su tarawa wa aradna jahannama yawma idhin lil kafirin 'arda sannan muka bijiro da jahannama a wannan ranar ga kafirai bijirowa ta zahiri Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labari ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wannan maganar a zahiri a wasu malamai sun ce ci gaba ne da maganar ci gaban maganar Zulkarnaini ne yace hadha rahmatun min rabbi wa idha ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan shi ya ci gaba da cewa wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd to ranar da ubangiji ta'ala idan alkawarin sa yazo wannan ginin da kuka gani da kankaran nan da karfin sa duk da yake da shi zai zama ya rugurguje ya daidaita da ƙasa wato lokacin da alkiyama za ta tashi wa tarakna ba'dahu za mu bar sashin su wato sashin ya judu wa majudu ya muju fi ba'd yana turbutsutsuniya da sashi wasu sun ce wannan ci gaba ne da maganar Zulkarnain wasu malamai kuma suka ce a'a wannan ubangiji ta'ala ne ya ci gaba da bayani game da abin da ya gabata na kissar Zulkarnaini da kuma wannan ganuwa da ya sanya shamaki da ya sanya tsakanin mutane da ya juju wa ma'juj cewa akwai lokacin da idan ta zo lokacin in ya zo za ta rushe za ta rushe za ta daidaita da ƙasa ya juju wa ma'juj za su fito shi ne Allah ci gaba da ba mu labarin abin da zai biyo baya cewa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd kuma muka bar sashin su a wannan rana to muka bar sashin su a wannan rana ranar da shi wannan abin din zai rushe wannan ganuwa za ta rushe waɗannan kuma da suke bayan sa bayan ganuwar su ne ya juju ma juju su fito za su rika turbutsutsiniya da mutane za su shigo su yi barna ta dukiya su yi barna ta rayuka su lalata abubuwa haka nan malam Suddi ke cewa za ka hina yakhrujuna 'alan nas sannan za su fito wa mutane a lokacin za su yi wannan barna cikin wannan kuma zai kasance bayan bayyanar dajjali kafin tashin alkiyama kamar yadda muka yi bayani a jiya haka nan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd yace hadha awwalul qiyama wannan farko farkon to alkiyama tashin ta yazo a lokacin za a bude sai kuma su fito su yi ta cakuduwa suna ta gauraya da mutane har lokacin da Allah ta'ala zai ce wa Annabi Isa alayhi salam ya kwashi jama'ar su hawo dutsen Tur domin su boye. Yake cewa wa nufikha fi suri ala athari dhalika fajama'nahum jam'a, bayan wannan sai Allah ya busa a kaho sai kuma a tara kowa da kowa. Wasu suka ce ana nufin ranar alkiyama, wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju yawma idhin ay yawmal qiyama, ranar alkiyama idan ta zo mutane da aljanu duk za a gauraya, da mutun da aljan babu bambanci kowa da kowa duk za a gauraya guri guda. Saboda haka a yawma idhin wasu sun fassara ta da ranar rushewar wannan garu, wasu kuma sun ce yawma idhin ana nufin ranar alkiyama bayan Allah ta'ala ya tashi alkiyama. Wasu suka ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd, ana nufin ya juju wa majuju, bayan da sun kasance suna shigowa cikin gari su yi tabarna, to yanzu an yi shamaki an yi katanga tsakanin su da mutane, don haka su can a tsugunan su zai za su yi ta turbutsetsediyar su su yi ta baraga da su tana ta harma gaga su a cikin a junan su, amma ba za su iya shigowa cikin mutane ba. Kamar yadda aka sani azzalibai idan ya kasance an toshe hanyar zalunci ba yadda za su fito su yi wa mutane su cutar da mutane, to ƙarshe kuma kansu suke koma su ta cutarwa. Kamar yadda mawaƙi ke cewa annaru ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kulu, wuta tana cin kanta in ta rasa me za ta ci. Allah ce wa nufikha fi suri, kuma muka yi busa a cikin ƙaho. To an bar maganar Zulƙarnaini da aikin da ya yi da ganuwar da ya yi tsakanin mutane da Ya'juj wa Ma'juj, Allah ta'ala sai adafin maganar wannan ganuwa da lokacin rushewarta da lokacin tashin alkiyama, sai kawai labari ya gangaro sai kawai muka ji gashi kamar alkiyama ma ta tashi, sai Ubangiji kuma ya ci gaba da magana alkiyama. Wannan salo ne na Alkur'ani wanda cikin dan kankanin lokaci sai kaga ya taho da magana, sai kaga ya hada farko da karshe baka an kara ba. Yanzu ya hada farkon zamanin Zulƙarnaini da wannan katanga da yayi, ya hade ta kuma da ranar alkiyama a cikin salon da ba kai ba za ka ji shi'urin cewa an datse zance an shiga wani wanda ba shi ake ba. Inda kai kake tsara magana kana datse ta ka kama wata, sai a ce ya kake ka dauko magana kuma ka shiga wata, amma yanzu dan kana karantawa ba za ka ji wani gab ba. Inda za ka dauko ayoyin sai ka ji cewa sun tafi tare, kowacce tana rike da 'yar uwarta, babu wani gab da zaka ji a tsakanin su. Ubangiji ta'ala yayi maganar Zulƙarnaini ya gama katanga, hadha rahmatun min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan, cha wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri. Kaga shikenan an fado cikin abin nan, yawma idhin yamuju fi ba'd shikenan wa nufikha fi as-suri fa jama'nahum jama'a. Daga nan kawai yanzu mun an fado da mu cikin mashhad wani faifai ne na ranar alkiyama. Kuma wani fiqa fi suri, a nan Ubangiji ta'ala ya dauko kamar an dauko hoton wancan na Ya'juj wa Ma'juj da irin hargitsinsu da yadda suke yawansu da turbutsutsinsu da waye da waye, an da turbutsutsin ranar gobe kiyama. Ce fa jama'nahum jama'a, duk gaba ɗaya muka tara su guri guda, kamar yadda Allah ta'ala ya ce maka yadda muka iya tara Ya'juj wa Ma'juj duk ƙarfinsu duk hadarinsu muka tattara su guri guda da ikonmu, to haka nan duk mutane da aljan za mu tattara su guri guda da ikonmu. Wa nufikha fi suri, kuma an yi busa a ƙaho. Kaga sai aka kawo shi da sigar mazi, sigar da ta wuce, an yi busa a ƙaho kamar ma abin ya riga ya faru, domin tabbacin faruwarsa Ubangiji ta'ala ya kashi da sigar kamar ma ya riga ya faru. Muka yi busa a ƙaho, as-sur shine ƙaho, ƙahon da za a yi busa a cikinsa, wanda mala'ika Israfil alayhi salam yake rike da shi, wanda shi yake busawa. Imamu Ahmad da Tirmidhi sun fitar da hadisi, Tirmidhi ya hassana shi, Al-Hakim ya sahaha shi, hadisin Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, da kuma ruwayar Ahmad da Hakim daga Abdullahi dan Abbas. Duka hadisan biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. annabi ya ce ya zan ji wani dadi ya zan saki jiki in more rayuwa alhalin ma'abocin kaho shine Israfil ya rike kahon ya sa shi a bakinsa ya sunkuyar da kansa yana jiran a bashi umarni wani hutu kake da shi kuma sai kai ta kokarin ka tattara guzuri lokaci ya matso iqtarabatis sa'a ata amrullah yace wani irin sakin jiki zan yi in ji in more alhalin wanda yake busa ya cafki kahonsa ya sa shi a bakinsa ya sunkuyar da kansa jira kawai yake a bashi umarni ya busa sahabbai suka ce kaifa naquli to ya rasulullahi me zamu fada irin wannan yanayi manzo Allah ya ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala allahi tawakkalna ce Allah ya isan mana kuma shine abun dogaro kuma gare shi kadai muka dogara Israfil malaika Israfil zai yi busa uku kamar da wasu malamai suka fada akwai nafkhatul faza'i akwai busar da zai yi kowa sai ya razana ya firgita ya dimauce akwai busar da zai yi kowa sai ya fadi ya suma sannan da busar da zai kuma dumba duk wanda suke mata tusu tashi Allah ta'ala ya ce wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah wa kullun atahu dakhirin ana da aka yi ranar da za a yi busa a cikin kaho fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi wadanda suke sama da wanda suke kasa duk sai sun firgita sun razana illa man sha Allah sai wanda Allah ya so shine kawai ba zai shiga cikin wannan razana ba Allah ce wa kullun atahu dakhirin dukkan su za su zo suna masu kaskantar da kansu gaban Allah sannan busa biyu kuma ita ce wacce Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul zumar wa nufikha fis-suri fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun aka yi busa a cikin kaho fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ardi wanda suke sama da wanda suke kasa duka suka suba illa ma sha Allah illa man sha Allah sai wanda Allah ta'ala ya so yake ainihin cire shi daga cikin wannan suba ثم نفخ فيه اخرى سنة اكساكي موسى تقبى فإذا هم قيام ينظرون سيقى متانيس اي چركو چركو كوا ينا كان لك اللي ينا تناني انا زي تو كاقا انا انفر نفخة بيو اوچن آية تتكين سورة النمل انفر نفخة قدا موسى نايا اتتشي نفخة الفزع نفخة الفزع تفري جيتا سنة اوانا آية كما اكفر نفخة السعق سنة كما نفخة البعث aka ce idan aka sake ta biyu kuma a suma ta uku kuma a tashi wasu daga cikin malamai sun ce busa biyu ce akwai ta farko ita ce nafkhatul faza' wal fas' was sa'q da faza' da sa'q din duk lokaci da ya za a yi shi in an firgita kuma duk a fada a suma sannan busa ta biyu ita kuma ita ce busar da za a tashi da rai duk wani matacce zai tashi daga cikin kabarinsa wannan hadisin Imam al-Bukhari zai tabbatar da haka wanda ya ruwaito shi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace bainan nafqatayn 40 annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin busa biyu akwai 40 qalu ya Abu Hurairah 40 yawman sabai suka ce yana nufin kwanaki 40 qala abaitu yace naki qalu 40 sana yana nufin kwanaki a shekaru 40 Abu Hurairah ya ce a baitu naki halu 40 shahran yana nufin watanni 40 Abu Hurairah ya ce a baitu naki wa yabla kullu shay'in min al-insan illa ajaba dhanbihi fihi yurakkabu al-khalq dan adam zai dagargaje ya rube a cikin kasa sai ajabu dhanb shine wani jijiya ko wani kashi da yake jikinsa shi kadai zai yi saura wanda shine za a sake za a sake halittarsa a kansa abinda yake nufi da abaitu wato shi bai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwanaki ake nufi shekaru ake nufi watanni ake nufi bai ji shi dai annabi ya ce 40 to su kuma suna so sai ya gaya musu kwana 40 wata 40 shekara 40 shi kuma ya ce a naki ba zai ƙara akan yadda ya ji ba an ce akwai tazara ta 40 tsakanin busa ta farko da busa ta biyu daga nan kuma Allah ta'ala ya tashi da ya tashi kowane mahaluki mun yi imani da abin da ya zo na busa cewa za a yi busa duk da ba mu san hakikanin yadda za a yi busan nan ba yaya take wannan Allah ta'ala shi ya bar wa kansa sani wanda yana daga cikin abubuwa na gaibi wanda ba za mu iya ku tsakanmu mu ce sai mun binciko mun sani ba, inda akwai wani abu mai amfani cikin sanin hakan da Allah ta'ala ya sanar da mu. Lokaci yayi, abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.